Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana iya kuma kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu kai tsaye ta sadarwar internet a kodin shi ake bukata a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu gabatarwa Daula Salim tare da Amina Buhari Auna.
A duk ranar Talata, shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi. Inda a yau ma 25 ga watan Disamba ta shekara 2018 shirin namu zai ci gaba da bangana ne akan haddan darasin da dalibai ke yi
a koya musu shigan mutanen da kuma ƴan manomi ne a gada mai gafatan ya shiga komai da komai daga nan yaron nan bai ƙara manta wannan abin zai gane concept din kenan ka ka riga ka mai foundation na magana karatu da rubutu saboda ba dan komai ba daga nan ya san okay in ya karanta kaza kaza ne to ga yanda fa zai hararo shi
haka ne Amina kin san mun faro wannan maudu'in makon da ya gabata shine a yau zamu karasa inda zamu ji ta bakin jami'in gwamnati da kuma malami wani mai ba dalibai shawara akan harkan karatun su dan haka ne yau zamu ji ta bakin su domin sanin hanyar da tafi dacewa dalibai su bi domin fahimtar darussan su
Yanzu bari mu fara da jin amshoshin tambayan da muka mako a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce Ta yaya za a magance matsalar haddace darasi da dalibai ke yi domin cin jarabawa maimakon fahimtar darasi? Amsarmu na farko a yau ya fito ne daga wurin Ibrahim Dan Fulani inda ya ce malamai da kuma gwamnati ne ya kamata su sa ido akan harkar ilimi.
Sai Nasiru Kainuwa Hadaija Albani ga kuma yadda ya ansa mana cewa Malaman su suke koya mana yin haddar domin akwai malami da in suka yi tambaya a jarabawa sun fi so ka rubuta irin abinda ake cikin littattafan ka sak ba tare da ƙari ko ragi ba
Sai kuma amsa daga wurin Abdul Jibrin inda ya ce a maimakon ta'allaka da aka yi akan jarabawa a kirkiro wani abu kamar workshop ko assignment yadda Kowane dalibi zai fito gaban aji yayi bayani akan assignment din da aka bashi.
Sai Lawalli Manchester Kamba inda yake cewa yau da gobe wannan matsala ai tsohuwar matsala ce wadda ta mamaye duk fadin Najeriya saboda yaro zaka ga har ya gama makaranta bai iya turanci balantana har ma kace rubuta wasika da turanci. Gaskiya har da ta zama abun kawa a makarantun mu musamman kasa ta Najeriya. Allah ya sa mu dace.
Sai kuma amsa daga wurin Adamu Sabiu Wangara Gezawa Kano inda ya ce wannan ai abu ne mai sauki kawai malaman su dinga nuna wa dalibai cewa fahimtar darasi shine yake da muhimmanci ba wai cin jarabawa ba.
To sai Suleiman Adamu Tandare Potiscom inda yake cewa salam yau da gobe gobara daga kogi maganin ta Allah gaskiya ne a gani na iyaye ya kamata su dinga tunatar da ƴaƴan idan sun koma gida akan karatun da aka yi musu domin haka ne kawai mafita
sai kuma sako daga wurin Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi da Abubakar Salisu Gozaki inda suka ce to filin yau da gobe A yau dai ba mu da abin da zamu iya cewa sai dai mu ce muna muku fatan alkhairi ku tashi lafiya to mun gode
to sai Dauda babban buli inda yake cewa salam yau da gobe idan ana son magance hadda don cin jarabawa sai an samu hadin kan iyaye malamai da gwamnati iyaye su rika sa ido kan yadda ka yaran su ke zuwa makaranta da sanin me ake koya musu malamai su bar karatun jarida da suke yi wa yara Sirka tabbatar da sun fahimci abinda aka koya musu
ita kuma gwamnati ta yi iya kokarin samar da ingantattun kayan aiki.
Sai kuma amsa na gaba daga wurin Zulkifulu Usman Sharif, inda ya ce, "Yau da gobe ikon Allah, gaskiya kun dauko mu maudu'in da ke damuna dangane da yanayin karatun da ake yi yanzu."
Sai Abdul Malik Awwal Gashuwa, inda yake cewa, "Assalamu alaikum yau da gobe. Ai magance wannan matsala zai yi wuya domin ta samo asali ne daga wasu malamai wanda muke ce musu garbage in garbage out. Wai su sai abinda suka baka zaka basu maimakon su karbi fahimtar dalibai."
Sai kuma sako mu na karshe a yau wanda ya fito daga wurin Aliyu Yu Yaro, inda ya ce, "Matsalar daga su malaman ne. Dalibi ya fi samun maki idan ya haddace duk abinda aka basa ya rubuta shi a jarabawa. Saboda haka da zarar malaman sun bar wannan tunani, to su ma daliban za su bar yin haddan."
Mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu a koda yaushe muka tambaye ku. To madalla, yanzu bari mu je ga wakilin mu Zaharuddin Sani Funtuwa domin jin tattaunawar sa da jami'in hudda da jama'a a makarantar ilimi ta jihar Katsina, Malam Salisu Lawal Kerau.
Jama'a masu sauraron wannan shiri na yau da gobe, sannun mu da sake saurara da ku a cikin wannan shirin yau da gobe, shiri ne da yake nuni akan abubuwa daban-daban musamman suka shafi matasa. A cikin wannan shiri na yau zamu ci gaba da tattaunawa da muka yi a makon da ya gabata kan wannan maudu'i na yadda zaka ga dalibai na makarantun primary, secondary, hadama na gaba da secondary suna maida hankali akan haddace abu maimakon su rinka fahimta yadda wannan abu. A cikin wannan zaure na yau ina tare da jami'an hudda da jama'a na ma'aikatar ilimi ta jihar Katsina, wato Malam Salisu Lawal Kerau. Daga bisani kuma za ku ji yadda za a shawo kan wannan matsala ta hadda da dalibai suke da Malam Yazid Ahmad. To ayi sauraro lafiya.
Sunana Salisu Lawal Kerau, jami'an hulɗa da jama'a na ma'aikatar ilimi ta jihar Katsina.
To akwai wata ɗabi'a ko kuma mu ce wani al'amari da yake fuskantar ɗalibai. Za a ga cewa mafi yawan ɗalibai da ake koya yanzu suna maida hankali akan haddace abu, ba wai su tsaya su fahimci abinda malamai suke koya musu ba. Wannan abu ya yi katutu. Matsayinku na waɗanda ke bada ilimin nan, me za ka ce dangane da wannan ɗabi'a?
Na farko dai shi amfanin ilimi a yi aiki da shi shine amfanin shi. Don haka idan mutum ya koyi abu ba ya koyi shi bane ba kawai domin koyi shi yarba, a'a zai koya din dan ya ci yarba, amma muhimmin abu shine ya aiki da shi ya mashi amfani. Idan ka koyi aikin likita kamata yayi, idan ka je makaranta ka koyi wannan aikin likita, an baka aikin likita ka aiwatar da shi don ya amfani al'umma.
Na'am.
Amma idan ka koyi likita dan ka jira ba ka to ba za ka samu abinda ake bukata. Shi ita hadda wani lokaci tana matsa ma ainihin kwakwalwa, domin mutum zai bar aiki ne zai bar yin karatu lokacin da ya dace ya bari sai jarba ta matso, sannan sai ya ce bari ya matsa ma kanshi cikin kwana guda zai haddace wasu abubuwa. Yana matsa ma kwakwalwar shi ne, domin kwakwalwar shi yana nema cusa mata wasu abubuwa da suka fi karfinta. Abubuwa da yawa ke faruwa idan haka ta faru. Misali, na farko dai mutum dole ya hana kanshi bacci. Na biyu, akwai gajiya ta tare da shi. Na uku, akwai dokin cewa ba zai karatu ba gobe jarabawa za ta zo, saboda haka me zai faru. Na hudu, ainihin akwai yiwuwar wannan abin da ka haddace ba zai tsaya cikin kwakwalwarka ba tsawon lokaci. Wanda kuma abin da ake bukata idan mutum ya yi ilimi ya kasance nan da shekaru masu zuwa zai iya bada shi, wato ainihin in koyarwa ne zai iya koyar da shi, in aiwatarwa ne zai iya aiwatar da shi. To idan mutum ya haddace abu, akwai yiwuwar a lokacin da ya ci jarba zai iya samu, in ya ci sa'a ya haddace da an hanzo jarbawa ya samu ya ainihin bada shi yadda ake bukata. To amma wannan abun ba zai zauna mashi a cikin kwakwalwarshi ba, akwai yiwuwar zai iya manta shi. Dalili ko shi ne rashin bacci yana hana mutum ya tuna abu, sannan gajiya ma haka.
To ya kake kallon wannan zargi da ake muku ma'aikatar ilimi, ganin cewa akwai wani bangare wanda shi wannan bangare shi ne yake kula da ƙara wayar da kan ɗalibai da nuna masu irin hayon da ya kamata su bi na shi wannan ilimi da suke koya, kamar inda ake cewa guidance and counseling a Turance. Wannan bangaren ana iya ce mashi ba aiki a wannan bangaren ke
guidance and counseling, ainihin wani sashe ne da yake saita ya wato idan aka fahimci yaro yana da wata ainihin baiwa ta musamman, sai a saita shi ta yadda zai amfana da wannan baiwa. to sannan kuma yadda yaro zai karatu shi kanshi ana taimaka ma yaro a nuna mashi abin da ya kamata yana yi na bita sati na biyu da mun karatu karuwa yake to da zaran ka bar shi yawa kace ba za ka karanta ba to lokacin za ka zo kamar karatun sai ka ga kana da abubuwan da yawa da kake so ka karanta ka rike da kuma a lokacin nan ba zai yi ba to saboda haka yana da kyau yaro ya bude ainihin lokacin da zai yi karatun shi duk sati ya bi kaza duk sati ya rika bita sannan kuma ya amfani da lokaci domin bai yi wa kawai ka ta karatu ba magana ba da lokaci na hutawa ba da lokaci na yin wasanni domin ka san wasanni suna dan refreshing kwakwalwa ta abin
wato suna dan gyara kwakwalwa
to ya kasance ya yi amfani da lokacin shi ya ba da lokaci daidai awa kaza zuwa kaza zan yi sannan kuma ya kasance ya jajirce cewa karatun yake so sannan duk abin da zai karanta kuma ya yi tunani ya fahimce shi sosai dan ya zauna masa shi kwakwalwar shi
to kamar su irin malamai yadda ake masu wani kallo wani lokaci za ga malami abin da ya karanta da dalibi shi yake so dalibin ne ya dawo mashi da shi to ba ganin su malaman suna bada wani irin gudunmuwa wajen yaran sai sun yi hadda
to wannan ma ba daidai bane ba shi sunya malamanmu a koda yaushe muna kokari ana ba su bita na ainihin abubuwan da ya dace su yi akan harkar koyon da koyarwa a halin da nake magana da kai yanzu haka akwai bita da ake yi ta malamai wanda aka gayyato malamai kusan 270 da wani abu aka yi campaign din su wuri guda ana koya musu tsawon wata guda fannin turanci da lissahi da fasaha da kuma digital technology wato fannin kere-kere kenan to wannan kaga ana kokari ne a ga cewa an ainihin nuna musu abin da ya ba za a rasa abin da waɗanda ba su abin da ba cikin malamai waɗanda ba su abin da ya dace amma mafi yawancinsu gurgurdun iko suna kokari suna ainihin aiwatar da ayyukansu yadda ya kamata saboda haka malami ya nuna cewa abinda ya ba dalibi shi zai maido masa to garbage in garbage out kenan ba daidai bane ba abinda ake so fahimtar yaro idan ka koya ma yaro a to ya kasance yaro ya san inda zai amfani da a ta amfani shi ya aika da sako da ita ya amfani da ita wajen magana da sauransu ya iya rubuta ta da sauransu amma ba kawai ka rubuta ma yaro ka koya ma yaro a ba ya maido maka a bai san amfaninta ba bai san za ta yi amfani ba bai san yadda zai amfani da ita ba wannan ba shi ne koyo ba in an ce koyo akwai abubuwa guda uku da suke shigowa cikin koyo kamar yadda suka magana akwai maganar cognitive aspect na koyo wato amfani da kwakwalwa ka fahimci abu sannan kuma akwai abin nan sakamoto yadda yaro zai iya rubuta abu yadda ya dace in an yi amfani da jikin shi ko amfani da hannuwan shi sannan a tattu domin wanda zai amfani da shi a karatun ya amfane shi kuma ya amfani al'umma saboda haka in dai akwai koyo in koyo ya yi daidai wa daida to waɗannan abubuwan guda uku za ka same su a cikin koyo
ko irin malaman waɗanda ake ganin su ba su yi ma irin wannan hukunci biyayya akwai wani hukunci za ku iya masa a hukumance domin su ma su gyara
duk abin da ya dace na idan malami aka same shi yana yin wasu abubuwan da ba su dace ba akwai hukuncin da aka dar da aka yi tunda su ma ma'aikata ne game da sauran ma'aikata suke saboda haka idan malami ya aikata wani laifi a ainihin ka'idoji na aiki za su hukan shi akwai abubuwan da ake dama na hukunta malami ba haka na ake suke malamai saka kama
matsayin ku na waɗanda kuke horar da waɗannan yara kuma kuke ba su ilimi yanzu aka ce iyaye su ma ka ba su shawara na irin waɗannan yara masu mai da hankali a kan hadda akwai shawara da za ka ba su waɗannan iyaye
to ai ka san hannu ɗaya dama aka ce ba ya ɗaukar jinka ai bayar da ilimi alhaki ne ga iyaye ga gwamnati ga al'umma saboda haka ba mutum zai ba bangare ɗaya ba daga shi kanshi ɗalibin da kuma malamai saboda haka kowa ya bada irin tashi gudunmuwar da dace ya bada su kansu iyaye ya kamata idan suka ga yaro ya bai mai da hankali idan an dawo makaranta bai mai da hankali ya yi bita da dace lokacin da dace ya kamata jawo hankalin ƴaƴansu yau wannan satin me aka koya maka to ka karanta mu gani in iyayen masu ilimi ne in kuma masu ilimi ne bane su lura su samu mashi kila wani wanda yake ko malami ne wanda zai maki yawa saboda haka hake kamata su bashi ainihin kula ta musamman su lura da cewa idan ya dawo makaranta shin yakan mibita abinda aka koya mashi ko ko bari yake yi bai karatun komi sai dai ya ta wasanni sai idan jarabawa ta matsu ana gobe za a jarabawa sannan ya kulle yayi abinda suke cewa TDB wato till day break wannan kaga idan iyaye suka yi wannan sun taimaka ma yaro ya kasance sun tsare shi duk lokacin da ya dawo makaranta ne aka yi muku to ka fahimci abin a ban fahimta ba to sai a samu mashi ko a jojin shi malamin wanda ya koya masa wannan idan yana kusa ko kuma wani na kusa wanda yake ya san abin ya je ya ƙara koyan wannan abu gurin shi sannan kuma ya sa lokaci na yin karatu ba wai kawai ya bari ba sai lokacin jarabawa ta zo ana gab da za a jarabawa satin jarabawa sannan yaro ya fara karatu ba haka ya kamata ba
to masha Allah muna gode
to madalla na gode
to madalla yanzu bari mu koma ga Zaharuddin domin jin yadda ya tattauna da malami mai ba wa yara shawara wato guidance counselor a turance malam Yazid Ahmed
muna so kai mana wani nuni ne ko kuma in ce sharhi ko kuma in ce wani fashin baki kan yadda zaka ga ilimi da ake badawa musamman na dalibai yan makarantun primary da secondary har zuwa waɗannan makarantu ma gaba da waɗannan matakai zaka ga ilimi ya koma abinda kawai ake haddacewa ba dan a fahimta ba
to zan ce akwai fashin baki da zan yi akan wannan maudu'i da ka kawo saboda shi magana ilimi ya kasu kashi-kashi ne akwai kamar bangaren ita primary da kai magana da ita bangaren secondary da ita bangaren gaba da secondary to in ka zo a magana primary yanzu mun samu wasu matsaloli a yara ba wai in kowa ya tsaya duba dan shi zai ga kuma makaranta mafi yawancin su da wannan hadda ake tada su komai su haddace yaro zaka ji ya hajjata reader din da ake wasa nan littafin nan da ake wasa na karatu sai ka ji yaro ya haddace shi ya haddace shi
shine kamar zan so in ji in na dawo gida sai in ji yara ɗan shekara biyu ko uku ma za ga suna cewa abiya abiya wane ne haka irin na state and capital ka ji yaro har ya kama kashi wannan yana daga cikin irin alamun wannan hadda kenan ko
eh wannan yana daga cikin wanda yake gwada mu a ba su ake su haddace shi din yaro bai tsaya ya gane ma wai ita ce mecece ma abiya eh an ji ba wai laifi bane baka bashi haddi amma ya kamata a ce in yanzu ka zo a ce littafi ne haka kana karanta mai a wane kaza wance tai kaza tai kaza tai kaza a in zaka iya malamin na ya kamata ya demonstrating din wannan abin a ajin
ya fiddo da shi fili yara su fahimci me wannan abin
yawa yau ya ce to yau wancan eze ne wancan ya shiga eze haka za a zo da wannan kayan in drama ce za a yi ta fada a gwada masa a wancan sarki ne wancan kaza ne wancan daga nan su da kan sun gane okay duk sai da ake karanta wannan abin ga yanda yaran nan za su dinga hararo shi in makaranta ba ta da halin daukar yara zuwa excursion kenan saboda matsalolin yau da
kullum zuwa ziyara kamar wasu wurare yaga
yawa zuwa ziyara wajajen da wannan labaran ya faru ka kai su dan su fahimci abin sosai to tunda ba za a yi haka ba to sai a yi masa drama abin nan a koya musu shigan mutanen da kuma ɗan manomi ne a gwada mai ga fatan ya shiga komai da komai daga nan yaran nan bai ƙara manta wannan abin zai gane concept din kenan ka ka riga ka mai foundation na magana karatu da rubutu saboda ba dan komai ba daga nan ya san okay in ya karanta kaza kaza ne to ga yanda fa zai hararo shi
to kaza yake nufi kamar idan ban mantawa akwai lokacin da mu muke irin in ce makarantun primary da sai ga an ba mu littafi mai hoto to ina kamar irin traffic din na masu bada hanya sai in ce to wannan ina ne ina hasashen kamar Kano ne kuma sai in ga eh kanance in naji ina gani kamar irin kana nufin haka kenan
eh irin haka da mun ake magana ai daga nan shikenan ya tsaya kanka saboda su turawan nan da suke kawo wannan abin su abubuwan nan da suna nan a kusa da su ba wani abu ne ba wanda ba su kusa da shi to mu ne dai daman abin bai kusa da mu to ya kamata a kawo shi kusa da yaran nan su fahimta tun daga nan in suka fahimta ba magana hadda
wato kana nufin kamar su waɗannan malamai ko kuma in ce makarantu da suke koyar da yara idan suka nuna musu a littafi yana da muhimmanci su rinka daukar su zuwa ziyara na guraren su ga me ake nufi da wannan abin amma a cikin littafi
eh ai shine abin da aka yi bukata ma kenan ai shi aka yi bukata a kai su su ziyara abin nan su taba shi daga nan yaro ba zai taba manta ba ina fadi ma in muka zo kuma bangaren ita magana secondary to shi wannan bangare ne da yawa akwai inda waɗanda ke karanta bangaren art da masu bangaren science da masu bangaren commerce da sauransu da masu bangaren technical akwai abubuwan da za ka ga an cika masa da yawa din ana cikawa idan maka fahimci amma maka lura da yanda curriculum din yake yanzu yana masa yawa wasu to duk da in yayi yawan nan sai a tsaya a kalli to su wanne ne masu amfani yaro ya dauki bangaren science to ya kamata a ce yau in aka fara biology din nan in aka ce mai living thing misali ya kamata a ce duk wani abu living thing ya tsaya gane ma me living thing din nan ba malami ya ce living thing a living thing abu ne mai numfashi
to abu na zahiri kake ne
eh abu na zahiri ya fahimce shi a zahirance ya taba shi ya gane ma ya yake aiki a zo a mai dan karamin practical ya gane ga yanda abin ne yake aiki kamar yanzu an ce ai ganye da sauransu ai delivery tin ne shuka amma mi ai wani zaka ji a ai shuka ba ta motsi ba ta nan to ka gwada mai ya suke rayuwar su daga nan duk sadda kai mai yaro wannan practical din shikenan ka riga ka hidda shi daga babin hadda saboda duk sadda ka zo mai da wannan tambaya kan wannan abu zai hararo wannan gwajin nan da kuka yi tare da shi malamin in ka dauki bangaren chemistry zaka ji an ce sodium chloride mutane ma za a to din sodium chloride sodium yaro za ka bai ma gane wai me sodium chloride ba kuma da sodium wannan gishiri naka ne gishiri ne to amma saboda ba practical ake mai ba yaro har ya gama secondary din kana ko za ka ga bai ma san bai ma gama fahimtai menene sodium chloride an ce ma sodium chloride ka dauko kaza ka hada ta ga abin da ya bada
mallam idan na fahimci ka kana nufin cewa yadda ake koyar da dalibai irin karazube irin musamman abin da dai ake cewa theory ana koyar da su ne kai a rubuce su haddace ba irin wannan rinka abu a zahiri kamar practical din ka nufin yana kawo wannan hadda ake irin wannan koyon hadda da suke kenan
ai shine wannan din saboda shi karancin wannan gwaje-gwajen ai yana daga cikin ana yi din babai ba amma yayi karanci kuma wani lokaci kaman mu dan uwan mu dan zaka ga wani bai man sarin concept din ba saboda ba dan koyon ba shi ma sadda yayi babban makaranta shi bai samu damar yin wayannan abun ba saboda ba dan koyon wani lokaci mu ana magana dalibai sun yawa kila ani grupin din ku ko 20 a babban makaranta kenan kai kanka baka tsaya ka fahimci abin ba da kyau to kaga sadda aka dawo da kai cikin yara wanda ake so kuma sai kai ma ka zo kana bandan-bandan to sai nake ganin ita particularly nan zan kara koma bangaren gwamnati da su makarantu ma zaman kansu na secondary kenan ya kamata su yi kokari su dinga koya ma malaman su a bita ana gumu su workshop from time to time ya kamata a ce a duk practical din da za a yi wannan shekara ko na wannan term din ya kamata a ce ita gwamnati ta kokari a hada malaman nan a yi masa rukuni a koya masa wannan practical din yanda su ma ɗan sun je za su koya shi da kyau yau kaga wannan bitar su ma can ma zaman kan kuma zaman kansu su ma su kokarin wannan abin ba su koya ma yaro bitar abu ba da ka tambaye shi ce ma a meye wannan din sodium ya ce ma 23 atoms a ba shi ake bukata ba ya gane ya ma abubuwan nan suke ya yi komai amfani in ka zo magana su physics shi ma haka za ka ga dai akwai wannan karancin shi physics baki ɗaya in ka kalle shi a abubuwa ne a yanzu kawai in daga wannan biran da ke hannuna in sako ta physics ne za a ce wani velocity ne mai kaga wani practical ne mai sauki to kaga ko da yaushe yaran nan suna amfani da wannan physics din nan to in kuma ka koma bangaren wajen tarihi kenan wajen su history da sauransu ya kamata a ce shi ma ai demonstrating nan abubuwan nan ba wani abu bane ba a'a an ce yanzu a rijiyar kusugu kaza ya faru a ka dauki yaran nan ka kai su shehu dan fodu yayi kaza ka kai su wajen nan su je su ga yanda akai wannan hijirar da sauransu da wannan yaki-yakin duk su fahimci ga kayan yakin ga yanda suke daga nan wannan magana ka ce mai 19 kaza kaji da ya tana zai ce a'a ai da munjojin da nagojin nan ma an rubuta 19 kaza shikenan duk sadda zai tana abin nan zai hararo shi ne to daga inda ya hararo shi matsalar shi ta kau
to su kuma yara wato ɗaliban akwai wani irin tsari haka su da zaka nuna musu domin ita wannan hadda su rinka kawo sassauci a gare su daina yin ta gabaki daya tunda akwai inda kace eh tana da amfani ba wai bata da amfani ba amma ya kamata a ce su sassauta su rinka fahimta lallai me ake nufi da abu kaza
yau wato ka san shi daman komai abin da kake kokari ka samu ka san asalin shi in ka san asalin shi shikenan ba za ka samu matsala ba saboda ba dan koma duk wayannan abubuwan da su yaran suke tunani a wani lokaci yara ne yan uwan su suka girkiro ma abu su suka yi gwannan binciken a wannan sitin da suke sai ka gano a'a kai in kai kaza kai kaza zai faru to kai ma sai ka dinga hararuwa okay sai ka ji an ce ma a waccan principal ta wani ce su su lu ta wani ce ba dan komai ba wannan tsarin naka a wancan lokacin shi yayi wannan tunanin to kai ma ya kamata ka dinga tsayawa ka hararanci abu tun daga tushen shi ba wai ka kalli sama baka ce a'a kai kaza ne ka gano a'a me tushen duk sanda ka biyo tushen abu to duk wata matsalar ka particularly shi dalibi za ta warware kamar yanzu sai ka ji an zo ana maganar lissahi kowa sai yayi shi abu ne mai sauki amma daga sanda aka zo aka fara sama mutum x da y sai ka ji mutum ya ce to ai wannan kuma abin an fara yaran aljanu ba a ba yaran aljanu bane ba ai matsaloli ne ake magana misali yanzu zaka aure da diyarka zaka zo ka ce to ai ni yanzu ina kokari ne in ga me zan iya yi ina da bukata in sai mata gado, in sai katifa, in sai y. Kaga wannan equations ne. Daga nan zaka ce gado sunan shi x, wancan sunan shi y. Ya za in hada equation dina gaba da kudin za su bada 100,000. To ya za in tattaro su. Shine fa ba wani abu ba. To shine nake kira particular dan Allah manyan makarantun. Tsaya ai wannan abin tsakani ga Allah. Ya kamata a tsaya su yi hakuri su koya ma yaran nan yanda ya dace. Ina ce yanda ya dace saboda wanda za ka koya ma ji ya koyai. Ya yi bukata abin nan dade na kwanan nan shi kamar professor wanda ke kula da teachers association council yana cewa duk malamin da bai da wannan certificate din na association council za su sallame shi aiki kaga shi ma wannan za su kure shi aiki zuwa karshen shekara mai kama sai nake kallo shi kanshi bai ma fahimci me ma matsalar ilimin ba saboda wannan register ba ita ba take gwada mutun ya kware din zai sa mutane ne yanzu kowa ji roshin ya haddan nan din ya samu wannan certificate amma ka kawo abin da zai sa mutane da kansa su gane kai ina bukata in fahimci ya ma ake koyarwa nan ba wai kazo kace zaka yi tirtinan da kora ba saboda kora kawai zaka sa sai su je yanda dai aka saba din paper qualification mu ci gaba da maintaining nashi din naji za ka ga kowa yi shiru a kasa ana ta maganganu ana cewa sai an je an yi wani shi sai san kasa ba shi bane wannan din ya kamata a tsaya a gane concept na akwai wanda bai da wannan abin amma ya iya koyarwa din to kaga ya kamata su tsaya su gane malaman da dubu su wannan ba wani teachers association council amma mi sun iya koyawa fiye da nan amma saboda an waɗanda suka ba su ilimin sun ba shi ne da kyau to yanzu su ma waɗannan waɗanda ke jami'o'i da kolejojin ilimi ya kamata su tsaya su gane wannan abin fa shi fa zai shida al'umman nan daga cikin matsalolin da
to ya zakai da su irin malaman da suke so sai abin da suka baka za ka kawo musu to su ba su ganin cewa ba kuwa yake irin wannan hadda ba su suke ma tu samu yara koyan wannan hadda
to ai ba komai bane ba ai kamar dai wacce magana da nan ne su ma ɗan ka bincika za ka ga irin wannan matsalar suka samu amma wannan matsalar tana iya warwarita in ka tsaya kai bincike a matsayinka na malami ka tsaya ka bincika ka gano a kai wacce hanyar da wancan ya biyo ya billo ya zo nan daidai take da in biyo wacce shi ma zan billo in zo je guda saboda haka bai kamata ba malami ya tilasta ma dalibi particularly saboda me ka kawo nan tilastin sai da wannan handout din wata ce ummul abaisan tilasta sai ka abinda na baka shi zaka dawo da shi malama ya kamata mu mu yi hakuri wannan abin da muke samu daga sai da handout ba wani abu zai wannan din mu ba zai kara mana ba
to da karshe su mahukunta ilimi akwai wani dan ji hankali ko shawara da zaka ba su dangane da wannan al'amari na gashi dalibai sun koma haddace abubuwa ma fahimta abinda ake koya musu
to ai wannan damun baki dai wannan duk abin da nake magana ɗan kallura kusan dole su ne engine ɗin tahiyar nan su za su ce ai kaza kuma su monitoring abin nan ana yin shi yanda ya dace ba dan komai ba ya kamata su kawo expert wanda za su taimaka musu
to kwararru kenan
kwararru wanda sun kware abin nan koda dai ne a dai samu a ya matsa da su a dinga supervisor ana kenan ana tabbatarwa ana yin abin nan yanda ya dace
muna godiya malam yanzu to masu sauraro duka anan muka kawo muku karshen wannan shi na yau da gobe na wannan mako ni da na shirin na gabatar zaruddin sarufin tuwa nake cewa a huta lafiya
jama'a duka anan muka kawo karshen shirin namu ne a madadin abokiyar aiki ta taya na gabatar da wannan shirin
Amina Bahari Auna
ni Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake cewa mu huta lafiya happy christmas ayi christmas lafiya
Shout it.